الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا وتا 20 ga watan Safar shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma daidai da 8 ga watan 10 shekara ta 2020 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin واللفر ببن مالمي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ألا مألوكين سركي يزقن سدرهما وانسانساتي دي قباتا منشيك كتاب الحج منكم فارا كراتو أتكم باب وجوب الحج وفضله باب دزي بياني قمد وجبتن أيكين حج نكم فاللر شي أيكين حج mun karanta hadisai guda hudu lokaci yayin muka dakata zamu tashi kan hadisi na biyar yanzu insha Allah ta'ala wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila al umra kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna متفق عليه وعنه وان حديثي ما لا يتي ان كربو شي شيما دغا صحابي ابو هريره يرد الله تقار تبتا اغريشي يتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه منزن الله يراد امنتي قار تبتا اغريشي يتي العمره الى العمره عمره izuwa wata umarar kaffaratul lima bainahunna kaffara ne na abin da yake tsakanin su na zunubai wal hajjul mabruru shi ko hajjin da yake kubutacce laysa lahu jazaa'un ba shi da wani sakamako illa aljanna sai aljanna muttafaqun alaihi wannan hadisi shi ma bukhari da muslim ne suka fitar da shi a cikin ingantattun littattafan su wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai da yake mana bayani game da falala ta aikin haji da kuma umara wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke gaya mana cewa umara izuwa wata umarar idan mutum yayi yaje umara to wata umarar da zai ta gaba wanda ba kayyade cewa ga adadin shekaru ba yanzu mukaddara mutum yayi umara a wannan shekara da muke ciki bai ƙara samun dama ya koma aikin ya koma garin Makka yayi umara ba sai da ya dauki kamar shekaru 5 ko 6 to waccan umarar ta sa ta farko da wacce bayan shekara 6 to ita ce al-umratu ila al-umara haka nan kuma idan ya kasance yayi ta a wannan shekara Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya bashi faraga kuma ya koma shekara mai zuwa kunga ita ma wannan guda biyu da suke kusa-kusa sun kasance me al-umratu ila al-umara mutun yayi umara zuwa umara shi dama yan uwa aikin umara aiki ne da yake mai sauki kwarai da gaske aiki ne da yake a ranar ɗaya zaka je ka gama shi a ranar ɗaya ma kuma cikin ƴan mintuna da ba su taka kariya sun tarya ba abinda Umara ta kawai take bukata shine na farko mutum ya je ya dauko ihrami daga miqatinsa mutum ya je ya dauko ihrami daga miqatinsa daga nan kuma da mutum ya shiga garin Makka ya je yayi tawafi yayi sa'ayi ya je ya aske kansa shikenan an gama Umara Umara ta kare kun ga aiki ne mai sauki yawa aiki ne mai sauki kwarai da gaske cikin mintuna kadan ka gama da zaran mutum ya je je inda yake ihrami idan daga Afirka ka je Jufa nan ne inda suke ihrami idan kuma ta Madina mutum ya biyo sai mutum ya je Zulhulaifa nan ne miqatin su mutum ya dauko ihrami yayi wanka ya fito ya sanya ihramin sai sallar raka'a bi sannan sai ya tafi zai tawo yana talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har zuwa ya karaso garin Makka da ya shigo garin Makka kuma kawai zai tunkari Ka'aba ne kai tsaye da ya je Ka'aba zai tsaya a didi Hajar al-Aswad ta nan ake fara tawafi zai addu'ar da zai fara sannan ya sumbaci Hajar al-Aswad idan zai iya babu cikowa da dandazon mutane a lokacin ko kuma ya shafe shi da hannu ya sumbaci hannun nashi idan dun wannan ya gagara saboda yawan mutane kawai zai nuna shi ne da hannu a lokacin kuma ba sai ya sumbaci hannun shi ba yawa idan maka kai ga taba shi ba a lokacin to ba a sumbatar hannun kawai idan ka nuna shi haka kawai shikenan amma idan bakinka ya kai ka sumbace shi to alhamdulillah idan bakinka ma bai kai ba ka samu hannu ka shafa shi da hannunka to babu laifi sai ka sumbaci hannun duk wannan ya inganta sannan sai mutum ya fara tawafinsa ya je in ya zo daidai Hajar al-Aswad zai kara tsawa ya sumbace shi duk zagayawa zai haka har sai yayi sau bakwai a uku daga ciki zai sassarfa a ciki idan ya gama gaba daya zai je daidai maqamu Ibrahim ya yi sallar raka'a biyu ko kuma kewayen maqamu Ibrahim daga nan kuma sai mutum ya je ya sha ruwan zamzam shi ma yana cikin sunna idan mutum ya yi tawafi ya je ya sha ruwan zamzam daga nan kuma sai mutum ya tafi sa'ayi ya je ya fara daga dutsen Safa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce abda'u bima bada'a Allahu bihi ko kuma haka zan fara ne ta inda Allah madaukakin sarki ya fara da shi da Allah ya tashi ambata Safa da Marwa a cikin Alkur'ani ta wace ya fara inna Safa wal Marwata min sha'airillah sai ya fara daga dutsen me Safa to kai ma idan ka je sai ka fara daga dutsen Safa idan ka je daga Safa an ka tafi ka je Marwa kai ɗaya kenan daga Marwa an ka dawo Safa kai biyu kenan zakai taka sai kai guda bakwai da ka gama bakwai nan kuma shikenan sai ka je ka samu wanzami ya maka sese ko ya maka kwalkwal kwalkwal da ya fi lada kwalkwal shine abin da ya fi lada dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce rahimallahu almuhalliqina Allah ya ji kan waɗanda suke yin kwalkwal idan sun yi aikin sa na umara ko na aikin hajji wanda ga cikin sabai ce ya rasulullahi wal muqassirina masu sesaye fa masu kwaskwas fa annabi ya ce rahimallahu almuhalliqina Allah ya ji kan masu yin kwalkwal sai da annabi ya faɗa haka sau uku ana wadin sai ya ce to wal muqassirina su ma masu yin sesaye din su ma dai Allah ya ji kansu to kaga idan batu ne na aikin hajji ko na umara idan mutum yayi ya gama yayi kwalkwal shine abin da yafi samun lada yafi cika aikin sunna sama da mutum yayi me yayi sese sai dai duk wanda mutum yayi amma a aiki a aski ne yau da kullun wanda ake yi a gari malamai suka ce maka ruhi ne mutum ya kasance ya mai da kwalkwal shine sana'arsa ko shine aikinsa suka ce saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya siffanta a cikin siffofin khawarij wasu yan bid'a ne na farko da suka fara ballewa a cikin tawaga da suka kauce wa shari'a ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to daga cikin siffofin sa da annabi yake lissafawa yace akwai kwalkwal to shi sa wasu daga cikin malami suna ganin cewa makaruhi ne ya kasance mutum kullun askin sa kai kwalkwal amma idan mutum akwai wani ciwo a kansa ko wani dalili da zai sa ya kwalkwal din to babu laifi sai yayi saboda ko wadannan su kadai ne aikin umara to duk lokacin da mutum yayi umara shikenan daga lokacin da mutum yayi umara a zuwan sa Makka to ba zai ƙara yin umara ba kuma sai dai idan zuwa ya ƙara dawowa amma dawafi ka wannan kofa a buɗe take mutum zai iya zuwa ko da yaushe zai dawafin sa yanzu zaka je kai dawafi gobe ma ka ƙara komawa kai gobe babu laifi wannan amma umara ko sau ɗaya ake yin ta sai kuma ka ƙara dawowa sai wani ju'a sannan ita umara ba ta da wani lokaci kayyadedde kowanne lokaci zaka yin umara wannan watanni guda 12 duk zaka yin umara a cikin su babu laifi shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rayuwarsa yayin umara ne guda 4 amma aikin hajji guda 1 kawai yayi umara guda 4 amma aikin hajjin sa kulli dai aka hikaito tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya bashi dama yayi to duk mutumin da yayi umara zuwa wata umarar to duk abin da ya tsakanin waccan da wannan Allah madaukakin sarki zai kankare masa wannan zinuban Allah subhanahu wataala zai share masa laifuffukan da ya tsakanin waccan umarar da wannan umarar to amma ƴan uwa kamar yadda muka sha maimaitawa duk inda ake bayanin kankare zinubai ko share laifuffuka malami suka ce ana nufin as-sagha'iru min adh-dhunub kananan kananan zinubai banda manya manya su manya-manyan zunubai suna buƙatar dole sai mutum ya je ya tuba ga Allah madaukakin sarki ya kuma dena sannan kuma idan laifi ne da yake da alaka ko yake yake akwai haƙƙin wani a cikin laifin to shi dole ne sai an yi abin da ake cewa raddul mazalim raddul mazalim shine ka je ka maiwa da mai haƙƙi haƙƙinsa mutum ne kana yana bin ka bashi ka cinye masa bashi to dole sai ka je ka maiwa masa da bashi umaraka ba ta kankare maka ba ta kankare maka wancan zanubin nasa an fahimta mutum ne ka cuce shi wani abu wajibi ne sai ka je ka bayan masa da wannan abin da ka cuce shi dan ka je kai umara wannan ba zai kankare maka ba haka nan mutumin da ka shiga cikin haƙƙinsa a mutunce baya nan kai munafincin sa ka ci naman sa ka zage shi to wannan laifin da ka dauka nasa ba da ka je kai umara ba sai ka ce to alhamdulillah shikenan na barranta a baka barranta ba sai ka je ka nemi gafararsa da yafiyarsa ya yafe maka sannan sai Allah shi ma ya yafe maka shi sai ƴan uwa haƙƙin wani yake da matsala wallahi akan mutane haƙƙin wani matsala ne akan mutane sosai da sosai yana ɗaya daga cikin abinda da yawa daga cikin mutane yanzu za su shiga wuta ba su sani ba sakamakon haƙƙin wani duk nagartan mutum duk yadda yake bin Allah madaukakin sarki wallahi zai kasance yana yi wa wasu sallolinsa ne da azuminsa da zakkarsa da bin iyayensa da duk wani aikin kirki da ka san kana yi wallahi idan ba mai hankali ba zai kasance wasu muke wani daban saboda haƙƙin mutane idan ka je lahira duk sallarka da azuminka da duk abin da kai na ibada Allah ya sa aka kawo su aka auna a cikin mizani sun cika sun yi daidai kuma Allah ya karɓa yanzu me ya rage maka ba sai tafi aljanna ba tunda ayyukanka na kirki muƙaddara sirrin da ayyukanka na banza to sai kuma a samu su zo su ce su kuma kai musu abin da ba daidai ba wancan ce yana binka bashi baka bashi ba wancan ya ce ka cinye mai abu kaza wancan ya ce ka zage shi wancan ya ce ka ci namansa wannan ya ce ka dake shi duk abin da ka sani haƙƙin mutane ya ce ta zuwa to a lokacin ɓin ko abin da za a yi fa waccan sallar taka da ta cika aka auna wacce za ta yi maka sanadiyar tafiya aljanna ita ba za a ɗauko a rinƙa biyan mutane da ita za a ɗauko sallaka wacce za ta dace da adadin abin da kai masa na cuta a bashi a ɗauko azumi a ɗauko kaza haka za a yi ta ɗauko ayyukanka na alkhairi ana ba wa mutane ana raba wa mutane ana raba wa mutane har sai idan mutum bai wasa ba sai ya kasance duk aikinsa na alkhairi sun ƙare Allah ya kiyaye duk aikin alkhairi sun ƙare sai me kuma yanzu kuma sai mutane su ci gaba da zuwa su kuma suna bin ka bashi har yanzu na mutuncinsu daga taɓa kuma ba su yafe maka ba ranar tashin kiyama ai babu wanda zai yafe wani Allah madaukakin sarki a lokacin shi kadai ne yake yafe a ranar tashin kiyama amma wai kai saboda wani abokinka ne ko babanka ne ko ɗanka ne ka ce ka yafe masa ba a wannan alahira babu wannan saboda haka za su zo su ce har yanzu akwai bashi ya ubangiji muna nemansa da abu kaza a lokacin baka da sauran aikin alkhairi duk ya ƙare duk waccan sallar taka dan uwa duk abin da ke na alkhairi din nan fa ya tafi to sai Allah madaukakin sarki sai ya duba sai ya ga ai waɗannan su ma suna da nasu zinuban wani ya yi zina wani ya sha giya wani ya yi caca ladan zinarsa da ladan shan giyan wani za a ɗauka a ɗora maka kai a ɗora mutum wallahi ƴan uwa abin da zai faru kenan mutum ya je can ya yi zina an ɗauko allakin zinarsa a zo an sa maka ya ji ya sha giya an ji ya ɗauko ladan alhakin shan giyarsa an zo an zuba mutum ya ji ya yi kisan kai an ɗauko alhakinsa na kisan kai an zo an ɗora maka me yasa saboda haƙƙin ɗan adam shi sa ƴan uwa ne mana da tsiya da mu yi kokari daidai gurgudo mu ga mambaranta daga haƙin ɗan uwan mu wallahi matsala ce duk abin da ka san haƙin ɗan uwan ka ka guje shi abin da kake rena shi shi zai girme zama babba kuma ya hana ka kwanciyar kabari mu guji tuta ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka ɗan uwa idan ana bayani akan gafartar zunubi ana bayani game da ƙananan zunubai manyan zunubai sai a istighfari da kuma me yadda abin da ka zalunta shine wannan zai yafe wa mutum su annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna kubataccen aikin haji ba shi da wani sakamako sai al janna kubataccen aikin haji yan uwa mun yi bayanin satin da ya gabata wanda muka ce shine wanda ya cika sharɗai guda hudu na farko kai shi dan Allah na biyu kasance kai shi bisa koyarwar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi na uku ya kasance kayi shi da me da dukiyar halal ba da dukiyar haram ba na uku kuma shine ya kubuta daga me daga al-arrafaku wal fusuq wal jidal wanda waccan aya ta bayyana kamar yadda muke bayani satin da ya riga ya gabata wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa anna Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minai na Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace قلت يا رسول الله نتي يا من زن الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد نانا عائشة تكي غايا مانا تيوا تتي دا النبي صلى الله عليه وسلم انتي سار ثبت اغري يا رسول الله منا غنن جهاد شي ني مفيفيتين ايكي daga cikin ayyuka افلا نجاهد ينزو ما ماتا با با مو داما مو فتا مي جهادي با تانا بياني game da su mata tunda ta san yadda jihadi yake da girma da falala da matsayi a cikin addinin musulunci ta san irin girman matsayi da Allah madaukakin sarki ya tanada wa mai jihadi idan ya bar duniya to su kuma sun ga jihadin nan galibi maza suke yin shi mata ba su da rabo a cikin jihadi sosai tare da cewa ko da a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan fita da mata jihadi amma ba zuwa suke su daukan sakali su yaki ba an taɓa samu haka ɗaiɗai ko dai wasu sun ɗanyi haka amma ɓaci ta kuma ba sa su aka yi ba me yasa ake tafiya da mata abin da yasa ake tafiya da mata na farko saboda ko dafa abinci ko abin da ya kamata haka na biyu saboda si jinyar waɗanda suka ji rauni daga cikin musulmi akan ji wasu rauni haka mutum ya ji ciwo to akwai buƙatar a yi jinyarsa a sa mai magani a ɗanyi treatment ɗin shi to wanda ya san wannan aikin su ne mata shi sa akan tafi da mata wajen jihadi to amma su abin da suka fa kwadayi shine yadda mata suke dauka su shiga a buda da su a kashe su kuma su kashe su ma suna buƙatar wannan abin da suke buƙata shine me shahada saboda duk falalar a cikin shahadar take saboda kai yadda maza suke yin shahada su ma suna buƙata to shine tawakkilci mata na Aisha Allah ya kara mata yarda tace ya rasulullahi mu ma ba a ba mu dama mu yi jihadi ba فقال شيء النبي صلى الله عليه وسلم تصار ثبت اغريش يتي لكن افضل الجهاد حج مبرور النبي يتي متى ايه سي دي كما افضل الجهاد ما في في تن جهاد بالنسبه اليكن معنى ما في في تن جهاد ا وجهكم كما حج مبرور شنو كبتتن ايكن حج وانا انا بايني game da mata amma namiji matakar da yayi aikin hajjin sa na farilla to jihadi a lokacin shine kan gaba jihadi shine kan gaba wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma an karbo shi daga uwar mu'minai nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi qala yace ma min yawmin akthara min ay yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi arafa babu wani yini da Allah subhanahu wa ta'ala yake yawaita anta bayi daga wuta sama da ranar arfa ranar 9 ga watan zulhijja babu wani yini a cikin yininnuka da ake da su a cikin kwanakin shekara guda 360 da Allah subhanahu wa ta'ala yake yawaita 'yanta bayi daga wuta a kai su aljanna wanda dukkaninsu sun cancanta su shiga wuta, Allah subhanahu wa ta'ala ya fasa sa su a wuta, ya kai su aljanna sama da yinin ranar arfa. Shi ne ranar da aka fi kowace rana ‘yanta bayi daga wuta zuwa aljanna. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. ‘Yan uwa, ranar arfa ita ce ranar tara, kamar yadda na faɗa ga watan Zulhijja. Ana ce mata ranar arfa ne, malamai sun yi saɓani a kan me yasa ake ce mata ranar arafa. Imam Al-Qurtubi ya ɗan hikaito maganganu a cikin tafsirinsa, daga ciki ya kawo maganar da take cewa ana ce mata arafa ne saboda lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da annabi Adam alaihi salam da matarsa daga cikin aljanna, lokacin da suka ci waccan itaciya da aka hana su ci, Allah madaukakin sarki ya ce ihbitu minha, ku fito daga cikinta. To sun fito daga cikin aljanna, kuma an kawo su ƙasa. To da aka kawo su ƙasa, kowanne an ajiye shi guri daban-daban, kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa. To inda suka haɗu suka gane juna shine a daidai wajen arfa. Ina fata an fahimta. A inda suka haɗu suka gane junansu shine a daidai arfa. Daidai arfa. Ma'ana inda annabi Adam ya haɗu da matarsa na Hawwa'u ya gane ta, shine aka sa wajen arfa. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, ai mala'ika Jibrilu ya ɗauki annabi Ibrahim alaihi salam yana nuna masa a guraren ibada na aikin hajji, sai ya kai shi nan wajen, sai ya ce masa nan shi ne ake kaza, arabta zalik, ka gane haka, can shi ne ake kaza, arabta zalik, ka gane haka. Shi kuma sai ya ce arabta. Malamai wasu daga cikin malamai suka ce a haka aka samu arafa. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, ai abin da yasa ake ce wajen arafa saboda guri ne da musulmi suke haɗuwa a lokacin aikin hajji, galibi shine gurin da yake haɗa musulmi, yake haɗa a musulmi masu yawa a lokaci guda, kuma su daɗe suna tare a lokacin. To anan wanda baka san shi ba za ka san shi, wanda baka gane shi ba za ka gan shi. To shi yasa aka sa wajen arafa. To a dai kowane irin yanayi ‘yan uwa, arafa dai waje ne da yake sananne, wanda akwai dutse a wajen. Ranar tara ga wata ana yin ibada a wajen, daga cikin ibadun aikin hajji, wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya bayyana cewa ɗaya daga cikin rukuni mafi girma daga cikin rukunin aikin hajji shine arafa. Har yake cewa a cikin hadisi ingantacce, alhajju arafa, hajji shine arafa, kamar aikin hajji ma gaba ɗaya shine arafa. Shi yasa duk mutumin da ya aikin hajji bai samu tsayuwa arafa ba, aikin hajjinsa bai ba, ba shi da aikin hajji, dole ne sai mutum ya tsaya arafa sannan aikin hajjinsa ya yi. Ana fara tsayuwa ne aikin arfa daga lokacin da rana ta bullo, lokacin da rana ta bullo kamar lokacin walaha, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata. Wasu daga cikin malamai kamar mazhabar Hanafiya su suna gani cewa ana fara tsayuwa arfa ne daga lokacin da rana ta yi zawadi, kamar lokacin sallar azhar kenan. Idan aka je arfa ana haɗi sallar azhar da al'asr, ana yin jam'in da ake ce masa jam'u taqdim. Yawwa, a lokacin sallar farkon lokacin sallar azhar sai a haɗe sallar azhar da sallar al'asr, sai a yi su. Idan aka yi su kuma shikenan, sai kowa ya ci gaba da harkokinsa. To babban abin da ake bukata a wannan wajen, ana cewa tsayuwar arfa ne, amma ba lallai sai mutum ya tsaya ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya ne akan taguwarsa. To amma idan ka zauna, ibadarka ta yi. Idan ka kwanta ma, ibada ka tayi. Babban abin da ake bukata da shi ne yawaita ibada da ambaton Allah a wajen. Shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa mafificiyar addu'a, khairu du'a, du'a wa ma'rifa. Mafi alkhairin addu'a shi ne addu'ar da ake yi ta ranar arfa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mafi alkhairin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan uwa, ranar arfa rana ce mai falala, ita ce ranar da aka cika addinin musulunci a cikinta, rana ce da Allah subhanahu wataala ya cika addini gaba daya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wannan aya ta sauka ne a ranar arfa, a ranar juma'a, kamar yadda hadisin sayyidina Umar ibn al-Khattab ya bayyana. rana ce kuma da Allah madaukakin sarki yake gafarta zunubai gaba daya, yake wa mala'iku alfahari da bayansu da suka tsaya a wannan fili na arfa, yake cewa ku kalli bayina me suke bukata. Mala'iku su ce ya rabbi suna bukatar gafartawar ka ne da kankar zunubai. Allah madaukakin sarki zai ce to ku gafarta duk to shaida dukkanin su na gafarta musu. Fashhadu inni ghafartu lahum, ku shaida ku mala'iku na sanya ku a matsayin shaidu dukkanin su duk wanda yake tsaye a arfa a lokacin an gafarta masa. Kun ga ba karamar rana bace, saboda dan mutumin da ya dace ya je ya tsaya a arfa yayi ibadar da ya kamata, to zai dace da wannan tagomashi insha Allah ta'ala. Sannan ana gama tsayawa arfa ne daga lokacin da rana ta fadi, rana tana faduwa shikenan mahajjata ya iya barin wajen, sai a tafi ina Muzdalifa. Muzdalifa ba a yi sallar magriba ma ina a arfa, sai an je Muzdalifa kuma sai a haɗe magriba da isha, su kuma jam'u ta'khir za a yi a lokacin. Ina fata an gane, kun ga anan an yi jam'u taqdiman nan kuma an yi me jam'u ta'khir. Yawa, sai an je Muzdalifa sai a haɗe magriba da isha, sai a yi su a tare da kiran sallah guda ɗaya da iqama guda biyu kamar yadda ake da haɗe salloli. Ranar arfa yan uwa rana ce mai girma kwarai da gaske, kamar yadda muka sani hatta mu da mama hatta mutanen da suke gida wanda basu je aikin hajji ba sun ma ranar ta goma shinta sai da ya dosane su, aka ba su dama su yi azumi, aka ce kuma duk wanda ya azumi a ranar za a kankare masa zunubin shekara biyu saboda albarkacin wannan ranar ta arfa. To wannan ranar ta arfa Allah madaukakin sarki yana yanta bayi fiye da yadda yake yanta su a kowace rana wacce ba ranar arfa ba. Dan uwa, wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i, muttafaqun alayhi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace umratun fi ramadan, yin umara a cikin watan ramadana tun daga farkon sa har karshe ba kaidi wani lokaci ba, ta'dilu hajjatan, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tayi daidai ko tana daidai da yin aikin hajji. Mutum yayi umara a cikin watan ramadana to daidai yake da kai aikin hajji, aw hajjatan ma'i, ko kuma ma daidai yake da mutum yayi hajji tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kaga kai aikin hajji daban, kai aikin hajji tare da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma daban. Ina fata ƴan uwa sun fahimta. To mutum yayi aiki yayi umara a cikin ramadana daidai yake da aikin hajji da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wannan hadisi yana da sababul wurud, shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hadu da wata mata da ake ce mata ummu ma'aqil, saboda haka sai ya tambaye ta cewa ma mana'aki anta hujji ma'i ko anta hujji ma'ana, menene ya hana ki baki zo kin yi aikin hajji tare da mu ba wannan shekarar, bayan digga jama'a da aka bada yayi kuwa da shelar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fito aikin hajji daga ƙauyuka ma mutanen da ba su taba ganin ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, da awarsa ta je musu ne ta dalilin sahabbansa sun fito domin me, domin su je su to dalilin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, domin kuma su je su ga yadda yake aikin hajji dan su ma su koya. To amma ke gaci a garin Madina baki fito kin je kin yi aikin hajji tare da annabi, me ye dalili? Annabi yake tambayata, sai ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amsa da cewa ai raƙuman su ne guda biyu ne, kuma mai gidanta ya dauki raƙumi guda daya da shi da ɗansa sun tafi aikin hajji, saboda haka ɗayan da ya bari kuma da shi ake amfani wajen bar ruwa a gona, idan aka dauke shi kuma aka tafi da shi akwai matsala, gona za ta yi ne za ta lalace amfani zai mutu. To wannan dalili yasa dole ta tsaya ta ci gaba da kula da wannan raƙumi da yake bawa amfani gona, ba za ta yi kuma ta tafi a ƙasa. To sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bata labari da cewa ki yi aikin hajji ko kuma ki yi umara a itamiri fi ramadan idan ramadan yazo kije ki umara a cikin ramadan shine sai ya ga mata wannan fa inna umratan fi ramadan ta'jilu hajjatan aw hajjatan mai yace saboda yin umara a cikin ramadan daidai yake da ki aikin haji ko kuma ki aikin hajji ma tare da ni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mata haka to malamai sun yi sabani wajen me ake nufi da wannan hadisi shin wannan hadisi ya shafi kowa da kowa ko kuma akwai takhsisi a cikin sa to malamai sun rubuta gida uku malamai na farko suke cewa wannan hadisi ya takaita ne akan matar ita kadai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga yawa yace mata idan kika yi aikin haji a cikin ramadana to kamar kin samu wancan aikin hajjin da kika rasa ne na me wanda aka yi shi tare da ni saboda haka abin ita kadai yake nufi har akwai wani hadisi da ake kawo wanda ita matar take bayani cewa hukuncin annabi ita kadai ya gaya amma hadisi ne da'ifi shi sa ba za a yi itibari da shi ba magana ta biyu shine maganar malaman da suke cewa bai shafi matar ita kadai ba amma ya shafi mutumin da yayi niyyar aikin haji sai wani dalili ko uzuri ya bujuro masa wanda ya hana shi aikin haji mutum ya gama tana da komai na san aikin haji sai rashin lafiya ta bujuro masa maybe har tikiti ma ya siya har visa an masa komai an masa to amma sai rashin lafiya ta bujuro masa wacce ba ta iya bar bashi ta bashi dama ya je aikin hajjin can ba saboda haka sakamakon waccan niyya da yake da ita da kuma uzurin da yana shi aikin haji to idan umara ta zo masa idan ramadan ya zo masa ya je umara a cikin ramadan nan za a bashi cikakken ladan kamar yayin aikin haji tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwan fahimci wannan ko to wasu malaman abin da suka faɗa kenan indai akwai dalili to shine mutum ya shiga ciki saboda suka ce saboda kun ga ita ma matar abin da ya faru da ita kenan ko tana da niyyar aikin haji amma me ya hana ta shine rashin abin hawa rashin gujiri saboda mai gidanta da danta sun dauki guda ɗaya sun tafi da shi ɗayan kuma ga dalilin da yasa ba za a iya daukar sa ba saboda wancan aiki da yake musu a gona to amma jumhurul ulama daga ciki akwai malaman mazhabi guda uku hanafiya malikiya shafi'iya da hanabila su dukkanin su sun tafi akan cewa hukuncin fa abu ɗaya yake yan uwa duk mutumin da ya je umara a watan ramadana zai samu wannan lada an fahimta wanda wannan zancen insha Allah ta'ala shi ne fi inganci wannan zancen na ƙarshe shine zancen da yafi inganci abin ba shi da wani bai keɓantu da matar ita kadai ba haka nan bai keɓantu da mutumin da ya aiki niyyar aikin hajji kuma ya fasa zuwa ba a'a ko kai yanzu idan Allah ya sare maka kaga za ka yi umara a cikin ramadana ka je kai za ka samu ladan insha Allah ta'ala to haka shine abin da yafi ƙarfi idan mutum ya aiki ya yi umara a cikin ramadana to za a bashi lada kamar yayi aikin haji tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma abin tambayar ane shine me ake nufi da za a baka lada kamar kai aikin haji to shine malami suka ce ana nufin falalar duk falala da mai aikin haji zai samu kai ma za a baka irinta dukkanin falala adadin falalar da mai aikin haji zai samu kai ma za a baka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi muqarana wannan hadisin da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ya ajizu ahadukum ay yaqra suratul qur'an fil layl yanzu ɗaya daga cikin ku zai gajiya ya karanta ɗaya bisa uku na alqur'ani a cikin dare sahabbai suka jinjina abin suka ce ya rasulullahi ta zai ɗaya daga cikin mai karanta ɗaya bisa uku alqur'ani a cikin dare sai annabi ya ce karanta qul huwallahu mana innaha lata'dilu suratul qur'an annabi ya ce ai qul wallahu ita kadai tana daidai da kashi 1:3 na alqur'ani in ka karanta guda daya ka karanta kashi 1:3 na alqur'ani in ka karanta guda biyu ka karanta 2:3 na alqur'ani idan ka karanta qul wallahu guda uku kuma ka karanta mai kenan alqur'ani gaba ɗayan sa hadisi da ingantacce yan uwa to sai mu karanta sai ya ce kun ga abin da ake nufi shine wajen falalar mutumin da ya dauko daga suratul fatiha ya kai har suratul nasi ya dire to falalar da zai samu kai ma idan ka karanta qul wallahu guda uku zaka samu wannan falalar an fahimta to amma abinda kuma zaku fahimta shine yanzu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da harafi ɗaya lada goma kai harafi ne ka karanta shi harafi ne ka karanta akwai za a daidaita nan wannan ba ɗaya bane ina fata an fahimta to ɗan uwa shi ma wancan haka ne abin da ya shafi umarar ramadana da aikin haji tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai aikin haji yana da wasu mazaya wasu falaloli da yake da su wanda umara ba ta da shi akwai ayyukan da ake yin su a cikin aikin haji wanda babu su a cikin umara da yawa babu tsayo arfa a cikin umara haka ne yawa babu zaman mina ranar tarwiya 8 ga wata sannan babu abin da kwanan muzdalifa da ake shi ma babu jifan shedan na ranar sallah da ake so daya da ranar 11 da 12 da 13 da ake so uku duk babu wannan a cikin me a cikin umara kaga duk wannan aikin da zakai fallasa ta musamman ce wanda shi mai umara zai samu ba zai samu ba ina fatan fahimta irin wannan yan kwadola rin ɗayan tafsiri kada rin ɗayan tafsiri dole a rin ɗayan tafsiri saboda kada wani ya je umara a cikin azumi ya ce to alhamdulillah shi yanzu aikin haji ma ya faɗi aikin haji ma yanzu ya faɗi a kansa a ce masa me yasa ya ce ai ga hadisi annabi ya ce wanda ya umara a cikin ramadana daidai yake da aikin haji da shi ma saboda haka tunda yayi umara a cikin ramadana shi ya riga ya sauke farali ba haka ake nufi ba har yanzu farala tana kanka ba ka sauke ba ina fatan fahimta yawa amma dai farala ce da zaka ga tana da girma duk mutumin da ya samu dama ya kamata a ce ya amfani da ita shi sa zaka ga alhamdulillah mutane suna rige-rige wajen samun wannan farala su je su umara a lokacin ramadana abu ne mai kyau kwarai da gaske idan mutum kuma mai dabara ne zaka ga idan zai samu irin goma-goma karshen nan ya je ya shiga masallacin harami ko masallacin annabi itikafi a can kaga nurun ala nurin ke kware da gaske gashi kaje kai umaraka ga azumi sannan kuma ga itikafi a cikin wannan masallacin kun ga ai satin da gabata muka gama bayani akan itikafi ko yawa duk malamai sun hada akan cewa kai itikafi ɗaya daga cikin masallacin nan guda uku ya fala sama da kai itikafi a cikin masallacin ungwon ko masallacin wanne gari ne ko to kaga itikafi ka samu a masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko a masallacin makka duk sallah ɗaya da zaka yi mai raka'a guda biyu ta nafila za a baka lada za a ninka maka ita sau 100,000 fiye da yadda zaka yi sallah a cikin masallacin ungo to a ce kai salloli guda biyar kawai ma na farillan nan na yini banda na fulfulu 100,000 guda na zaka hada dan uwa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon zuwa hadisi na gaba wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace anna mar'atan qalat haqiqa wata mace qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah inna faribatan lahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran tace hakika farillar Allah madaukakin sarki akan bayinsa da ya farlanta musu zuwa aikin haji ta riski mahaifina a lokacin ya tsufa tukuf la yathbutu ala rahila baya iya ma tabbata ya zauna akan abarhawa idan aka dora shi akan abarhawa ma zamuwa zai fado saboda kamar abinda Bahaushe yake cewa ya takwarkwashe akwai yanayin da mutum idan ya kai zama ma sai an zaunar da shi haka nan idan zai tashi sai an tayar da shi idan da zaka dauke shi ka dora shi akan babur ko akan keke ba zai zama ba zai fado ne saboda tsufa ya kai tsufa to mahaifinta ya irin wannan tsutsan irin wannan tsufa kuma gashi a lokacin Allah madaukakin sarki ya faranta aikin haji to shi take tambaya afa hujju anhu shin ya rasulullahi zan masa aikin haji ma'ana abbi take tambaya anan wajen na farko shin aikin haji har yanzu nan a farilla a kansa duk da wannan tsufa da yi sannan abu na biyu idan farilla ne a kansa zan iya yi masa aikin haji zan iya yi masa a matsayin aikin hajjin farilla da Allah madaukakin sarki ya farlanta masa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata na'am eh zaki iya muttafaqan alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito dan uwan fahimci hadisin aiko wannan mata ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take tambayarsa mahaifina ya riski a lokacin farlanta aikin haji a lokacin yana tsoho ya tsofa kwarai da gaske ba zai iya tabbata akan abarhawa ba abinda take nufi shine bari a dora shi aka yi shi ba zai iya zuwa ba to sai take tambaya cewa aikin hajjin farilla ne akan sa har yanzu idan farilla ne zan iya yi ni ya batan annu in yi a madadin sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mata eh abubiyin gaba daya farilla ce akan sa har yanzu sannan kuma idan kike masa tayi ina fata an gane yawwa to hadisi na gaba shi ma irin sa ne wa al-Laqit ibn Amir radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Laqit ibn Amir Allah kara masa yarda annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala wannan sahabi yazo dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna abi shaykhun kabiru haqiqa mahaifina dattijo ne kuma babba ya tsufa sosai la yastati'u al-hajja ba zai iya yin aikin hajji ba wala al-umrata ko umara wala adh-dha'ana ko tafiya ma zuwa aikin hajjin akan abar hawa ko a ƙasa ba zai iya ba shine adh-dha'ana yayi tafiya akan abar hawarsa ko kuma ya tafi a ƙasa duk ba zai iya daga ciki ba saboda tsufan ya kai tsufa kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hajja hujja an abika wa'tamir hujja an abika wa'tamir kayi wa mahaifinka aikin hajji ko kuma yi masa umara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duka su bin da waccan mata ta farko da shi wannan bawan Allah Nabiyyu Laqit annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su dama su yi wa iyayen su aikin hajji malami suka ce wannan hadisi yana bayyana mana za a iya yi wa mutum aikin hajji babu laifi idan mutum yana da larurar da ba zai yi aikin hajji ba za a iya yi masa misali kamar tsoho a kaddara a ce mutum mahaifinsa ne ya tsufa da yawa bai aikin hajji ba kuma kai yanzu da ka taso Allah madaukakin sarki ya yi sare maka ya baka dama ka samu kuɗin da zaka iya biya masa aikin hajji amma ko da yaje ba zai iya ba saboda me ba shi da lafiyar da zai yi aikin hajji to babu laifi ka dauki nauyin wani ka biya masa komai da komai amma da niyyar yawa mahaifinka aikin hajji ba yayi wa kansa ba ina fata an fahimta ko kuma kai kayi wa kanka da kanka ko kuma kai kayi masa yawa duk wanda ka yayi ko kayi masa ko ka biya ai masa yayi amma malami suka ce sharadin shine sai ya kasance wanda shi zai masa din ya taba yi an fahimta yawa idan kai baka taba yi ba to ba daidai bane kuma ka je karba na wani ba daidai bane saboda kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana yin talbiya yana wani mutum talbiya zai fara masa aikin hajji yana cewa labbaika allahumma an shubura mata labbaika allahumma an shubura mata yana daukar niyyar aikin hajji zai yi wa shubura mata aikin hajji sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka taba yin aikin hajji ne yace a ya rasulullah ban taba yi ba annabi yace ka je kai aikin hajji sannan sai ka je kai wa shubura mata saboda haka sai ka fara yi wa kanka babu laifi sannan sai ka je kai yi wa wani abinda yake daidai kenan amma babu laifi insha Allah ta'ala dan wa babu laifi kamar yadda na ambata cewa mutum yayi wa wani aikin hajji babu laifi insha Allah ta'ala abinda da ake bukata shine na farko ya kasance shi ya taba yi sannan nabi idan yaje zai dau ihramin ya dau ihrami da sunan wanda zai wa labbaika allahumma sai mutum ya bayyana sunan wane an wane sai mutum yayi masa sannan kuma niyyar da mutum zai kulla a cikin zuciyarsa ya kulla niyya da sunan wancan ko kuma da ne zai wa wani aikin hajji ba zai wa kansa ba shine kawai abin da ake bukata saboda haka idan wani aikin hajji insha Allah ta'ala ya halatta kamar yadda muka ji a cikin waɗannan hadisai guda biyu wannan hadisi na biyu rawahu abu dauda wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun wa an sa'ib bin yazid radiyallahu anhu qala an karbi wannan hadisi daga sa'ib dan yazid Allah ya kara masa yarda yace hujja bi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada' wa ana ibn sab'i sinina wannan sahabi mai suna as-sa'ib ibn yazid yake cewa an yi aikin haji da ni tare da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi aikin hajjin ban kwana kenan tunda kun ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi nawa aikin haji sau ɗaya kawai ko shine hajjin ban kwana to na aikin haji ne yace tare da ni aka yi tare da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wa ana ibnu sab'i sinina yace a lokacin ina da shekara 7 shekara 7 a duniya a lokacin aka yi aikin haji da shi رواه البخاري بخاري رويته وانا حديثي وعن ابن عباس انكر بودك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يكرم سيردا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايتي حقيقه ان النبي اراد امتي قاره تثبت اغريشي لقي ركبا بالروحاء يا حد ده وسو الركب جمع من راكب ان aka ce الركب ne kenan mahayi ko jam'i sai a ce me ar-rakbu ko rukban an yi masa jam'i da ar-rakbu ko rukban amma alqur'ani yazo da ar-rakbu ko war-rakbu asfala minkum walau ta'attum laqtalabtum fil mi'ad kama yadda Allah ya faɗa cikin suratul anfal Allah madauki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya haɗe da wasu mahaya wasu matafiya wasu karafka bir rauha a wani guri da ake ce masa ar-rauha ar-rauha guri ne da yake kilomita 35 ne ko 40 kafin karasa cikin garin Madina to a daidai wannan wajen annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya haɗu da su fa qala sai ya ce musu manil qaum suwaye ku waɗanda mutane ne waɗannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai san su ba qalu sai suka ce al muslimuna ai musulmai ne mu ma aikin haji zamu ji qalu su ma sai suka ce man anta su ma ba san annabi ba sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da na gaya muku saboda sabbai suka aikin shiga wasu gurare loko da sako suka je suka kai addinin musulunci da umarnin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shi yasa mutane da yawa suna ta addinin musulunci sun karba addinin musulunci an tura musu wakili yana koyar da su addini amma ba san annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fuska da fuska ba shi yasa da yawa daga cikin wasu wanda suke amsa sunan sabbai ba su taba ganin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ba sai ranar hajjin ban kwana tunda sai gan shi ko a lokacin ba su ƙara ganin shi ba shikenan amma kuma ya sunan su sahabbai ina fata an fahimta yawa saboda abin nan tarifin sabi shine mallaqiyan nabiyya ko wa amana bihi wa mata ala al-iman walau takhallalahu riddatu kamar yadda ibn hajar ya ƙara a cikin littafin al-isaba wanda ya haɗe da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko sau ɗaya ne ya taba haɗuwa da annabi sannan kuma yayi imani da shi ya kuma mutu akan imani ɗan uwa ku rike wannan abubuwan yayi imani da shi kuma ya mutu akan imani ibn hajar yace walau ta khallala huriddatun koda radda ta bi tsakani ma'ana koda an samu wani sabani an samu wani santsi yayi radda daga baya kuma sai dawo addinin musulunci inda ya mutu akan imani menene sahabi ne amma mutumin da bai mutu akan imani ba wannan sahabi ne koda da ya ce yayi imani ya karba addinin musulunci sai mutu ba akan imani ba wannan sahabi ne ba sahabi bane wato abin da sana kawo muku wannan yan uwa shine za ku ji galibi waɗanda ake kawo a zage su ko kuma a ce ai kun ce duk sahabbai adalai ne to ai ga wani yayi kaza ga in ka duba sai kaga galibi ba sahabbai bane yanzu irin munafikai da ake kawo munafikai ai ba sahabbai bane saboda Allah madaukakin sarki ya halifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna ku kalli abin da Allah ya ce yan uwa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum laminkum su daga cikin ku suke su ma sabai ne sai Allah ya ce wala hum minkum ba sa cikin ku Allah ya ce wala hum minkum ba sa cikin ku su ba sabai bane to Allah ya ce su ba sabai bane amma wani ya fito yana ce muku ai wane da wane ma sun yi kaza wane da wane ma sun yi kana in ana so a zagi sabai duk galibi irin abin da ake kawo kenan saboda haka galibi irin munafikancin da suka rika akan munafinci ana kallon su a matsayin sabai ne amma ba sabai bane ina fata an fahimta yawa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san su ba su ma kuma ba su san shi ba sai suka tambaye shi kuma su waye kamar da zo a cikin wasu rayuwar man antum maimakon man anta suka ce man antum su waye ku kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su amsa ya ce rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kuma farafa'at imra'atun sabiyan faqalat wata mata tana ji annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ta sauri ta ruko abin nan dantsan wani yaro kamar yadda yazo a cikin wasu rawayi ta dago shi sama faqalat tace ali hadha hajjun ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai aikin haji akan sa ma'ana wannan idan yayi aikin haji yayi ba tana nufin aikin haji na wajibi ba tunda kaga da yaron da za a ce a ruko dantsan sa an daga shi karami ne ko babba hatta a yaran ma karami ne ya rasulullahi wannan idan yayi aikin haji yayi kala sai annabi yace na'am wallaki ajaru eh aikin hajjin sa yayi kuma ke ma kina da lada ina fata mun fahimta kun ga wannan hadisan guda biyu su kuma me suke nuna mana aikin hajjin yara menene karbabbe ne wancan ya nuna mana za a iya yin me mu sanye ko kuma a iya yin niyaba a matsayin abin da ya shafi aikin hajji wannan kuma sai nuna mana aikin hajjin kananan yara idan sun yi menene karbabbe ne to amma galibi kuskuren da muke shine zaka ji ana cewa idan karamin yaro yayi aikin hajji ai dillarin sai ababa babansa haka ake cewa ko ababa babansa iyayen sa ake bala da shi kuma fa ba shi da komai to wannan kuskure ne abinda annabi yake nufi da walaki ajrun ke ma kina da lada ladan me ladan taimaka masa wajen aikin hajji ba wai dillarin za a dauka a baki ba ba abinda ake nufi ba kenan shi yaron da yayi aikin hajjin yana da lada cikakken da zai yana da ladansa cikakke amma abu na farko yan uwa wannan aikin hajjin da yana karami bai dauke masa aikin hajjin sa na wajibi da yake kansa na farilla ba saboda haka idan ya girma ya kai shekarun balaga dole sai ya dawo yayi aikin hajji wanda yake shine mai na wajibi da aka dora masa Allah ya sa an fahimta dole sai yayi wancan aikin hajjin wannan wanda yayi shi ne kawai a matsayin kamar me kamar nafila to za ku ga karamin yaro musamman yaran da bai kai shekarar tamizi ba dole ba zai iya aikin hajji shi kadai ba akwai abubuwan da dole sai an taimaka masa to wajen taimakon ne dawainiyar da za a yi da shi da jelin da za a yi da shi to wanda ya yi wannan aikin da shi shi ma za a bashi lada saboda wanda duk ya taimaka akan wannan aikin na alkhairi za a bashi mai lada akan sa to shine abin da ake nufi shi sa malaman Shafi'iyya suke cewa duk yaran da yayi wani aikin alkhairi kamar ya kai shekarun balaga za a bashi lada cikakke sannan iyayensa da suka bashi tarbiyya yayi wannan aikin za a ba su lada shi ma cikakke irin nasa to amma idan yaron da bai kai shekarun balaga ba yayi aikin zunubi ba za a rubuta masa alkhairi ba sai ba ta fahimta wani adalci ne Allah madaukakin sarki ba za a rubuta masa zunubi ba to sai dai kuma idan iyayensa su suka yi sakaci wajen bashi tarbiyya su kuma suna da me suna da alkhairi a kai amma idan sun yi iya iyaye wasu matsala ko aka ce aka samu ba su da laifi a kai amma idan sakacinsu ne to su ma suna da kamar su saboda me ya yi wallazin amanu ku anfusukum wa ahlikum nara saboda ka diyarin da bai kai shekarun balaga ba malabi suka ce idan ya yi aikin alkhairi zai samu ladan sa idan kuma ya aka sun sa to shi kuma ba shi da alaki akan sa wani adalci ne Allah madaukakin sarki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi saboda haka yan uwa idan karamin yaro yayi aikin hajji yayi sai dai malamai suka ce akwai aikin da za a iya taimaka masa akwai aikin kuma da za a iya yi masa akwai aikin da wani ya yi masa bai yi ba yanzu misali kamar dawafi sai dai a dauke shi yanzu misali mahaifinsa yana dawafi shi ma sai ya dauke shi wannan zagayen da yake yi yaron yana hannunsa to yaron yana yi shi ma kuma yana yi a lokaci guda wannan babu laifi ko sa'ayi babu laifi shi ma sai ya dauke shi amma a ce ya zo na ai masa sa'ayi a'a ba za ta yi ba amma kamar jifa alimi suka ce babu laifi a masa jifa ai masa jifa dan a ce za a daga shi ma ai masa jifa duk wannan wani abu ne na wahalarwa amma ai masa jifan mahaifinsa kuma mahaifinsa ta dauki dutsen ta masa jifa a madadin sa wannan babu laifi insha Allah ta'ala to wadannan shine abubuwan da niyaba suke iya shiga ciki kamar yadda malamai suka yi bayani Allah subhanahu wataala ya samu dace وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث أن كتبوا شدك أنس أم مالك ألا كار مسير دا يتحقيق أن نبت إرادة أمن تسأر تبت أغريش حج على رحل وكانت
zabilatahu
annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi haji ala rahlin akan a barhawa in aka ce ar-rahl abinda ake nufi ar-rahl shine ma yudau ala dhahril ba'iri lirrakbi shine abinda ake dorawa akan bayan raqumi dan a haushi abinda ake dorawa akan bayan raqumi dan a haushi na siddi da abubuwan da suke da alaka da wannan shine ake ce masa ar-rahl haka nan kalmar ar-rahl tana gazgatuwa akan kullu ma yu'addu lirrahil duk abinda aka tanada dan ayi tafiya dan a dora akan dabba ko raqumi dan ayi tafiya akan sa haka nan kalmar ar-rahl wani lokaci ana amfani da ita akan maskan shine gurin zama kamar gida wa ma yastashibuhu min al-afaf da abin da yake iya abokantakar gurin zaman irin na kayan amfanin gidar kilekilen gida duk ana kiransu da ar-rahl suna shiga ciki kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi idan ana ruwa ko wani abu ana cewa ala sallu fir rihal haka ne ala sallu fir rihal kowa ya salla a cikin gidansa to ar-rahl abin da ake nufi da shi anan shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi aikin haji akan siddin abin hawansa me yasa aka akan sidda abin hawansa saboda ka'idar balarabe shine idan zai tafiya raqumi yake tanada akwai raqumin da ake dora masa kayan abinci da sauran kayan amfani shi ba a hawa kansa akwai raqumin kuma da shi mutum ne yake hawa kansa to sai mutum ya zauna a me a yawloce ba tare da ya takura ba to amma shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tashin aikin haji raqumin da ya dora masa kayan abinci kuma shi ya hau shine a cikin karshen hadisin yace wa kanat zamilatahu shi wannan raqumin da ya hau kuma shine ya kasance raqumin dora kaya dan zamila shine raqumin da ake dora wa kaya wanda ba a hawansa to shi wannan raqumin da annabi ya hau kuma shi ya dora wa kayan abinci to saboda haka tunda akwai kayan abinci akai akwai kayan amfani sannan kuma shi gashi dole ba za a zauna yadda ya kamata ba ina fata an fahimta dole za a dan takura to shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi aikin hajjin sa ne akan raqumi kamar yadda muke bayani wancan satin na farko yayi shi ne domin na farko dan mutane su kalle shi su koyi aikin haji daga gare shi shi yasa yayi shi a sama da yadda kowa zai iya kallon irin aikin da yake yi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na karshe a gurguje saboda lokaci wa ali bin abbas radhiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah kara musu yarda yace kanat ukhab wa majanna wa dhul majaz aswaqan fil jahiliya waɗannan kasuwanni ne guda uku shahararru a lokacin jahiliya akwai kasuwar da ake ce mata ukab akwai majanna akwai dhul majaz kasuwannin jahiliya sun kai guda kusan goma waɗanda suke ci a jahiliya wanda sun yi suna kowa ya san su amma mafiya shahararsu wanda kusan aka fi sani kuma aka fi hada-hada a cikin su wanda duk ya bari suka tsere masa yayi asara a wancan lokaci su ne waɗannan guda uku kasuwanni ne da sun shahara da kusan abubuwa guda biyu na farko ana zuwa a yi baje kolin kayayyaki larabawa daga ko'ina a sassan ƙasashen larabawa za su fito daga garuruwansu da irin kayan da suke da suka mallaka su kawo shi wannan kasuwannin sannan kuma su sai irin na wanda suka samu a kasuwa kuma su ɗauka su tafi da shi gida sannan abu na biyu da ake a wannan kasuwar akwai baje kolin waƙa kun san balarabe ɗaya daga cikin hajar da yake ji da ita akwai waka to a lokacin duk wani mai fasaha da kasashen Laraba a lokacin anan ake zo a baje kolin fasaha anan za a ga waye cinye wa kuma aka cinye kasuwanni ne da a shekara sau ɗaya suke ci kawai ita uka ita take fara ci tana fara ci daga 1 ga watan Dhulqa'da zuwa 20 ga wata kwana 20 kenan za a zo a yi duk abin da za a yi na kasuwanci da waƙe-waƙe da duk abubuwan da za a yi sannan kuma sai ta waƙe daga nan kuma sai a koma wacce sai a koma majanna ita kuma za a je a yi kwana 10 zuwa ƙarshen watan Dhulqa'da za a je a kwana 10 ita ma ta gama ci ta fashe sannan kuma sai a koma wacce Dhul Majaz ita kuma kwana 8 ake yi kawai zuwa 8 ga watan Dhul Hijja daga nan kuma shikenan sai a je a fara kuma aikin hajjin da sai na jahiliya. To a lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rinka amfani da kasuwannin nan wajen kira zuwa ga addinin musulunci. Har ɗaya daga cikin sahaba yake cewa kafin ya karɓa addinin musulunci a kasuwar Zul Majaz ya ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yawo yana bi karafka ta ƴan kasuwa yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku faɗi la ilaha illallah za ku rabauta. Yace a bayansa kuma ya ga wani mutum yana cewa la tusaddiqu fa innahu kafi duk inda annabi ya je shi kuma aikin da Allah ya dora masa kenan. Duk inda annabi ya je yana binsa a baya da annabi ya ce ku ce la ilaha illallah za ku rabauta sai ya ce kada ku faɗa ƙarya yake yi kada ku faɗa ƙarya yake shi kuma aikinsa kenan. Shi ne tambaya ce wannan wane ne aka ce wannan shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana riya cewa Allah ne ya aiko shi shi manzo ne yace shi kuma wancan wanda yake binsa a baya fa aka ce ai babbansa ne Abu Lahabi dan uwan mahaifinsa ne babansa ɗaya da mahaifin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma shi aikin da ya ɗauka kansa ke wani lokaci ma har ƙasa yake ɗauka ya zuba wa Annabi shi kakkwai da shi ƙarya ne ce ni kun ga kaga duk abinka a ce na gida ne ya zo ya fara yi maka abu ai mutane za su yarda da ke a ce kun gani ɗin nan ɗana ne da ni da mahaifinsu babanmu ɗaya saboda haka ƙarya ne. Larabawa kuma da yawa daga cikin su ba 'yan garin bane daga wasu garuruwan suka zo saboda haka ya rinka kore mutane Annabi bai gajiya ba ya shiga nan ya fita haka yana ta yi to ya yi amfani da waɗannan kasuwanni wajen isar da saƙonsa sallallahu alaihi wasallam. Daga nan kuma sai su je su yi aikin hajjinsu na irin na jahiliya shi ne muka ɗan kawo misali talbiyyar da suke labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka. To a wannan irin aikin hajjin nasu ne suke waɗancan shigantaka. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. To waɗannan kasuwanni sun kasance a jahiliya suke ci fa ta'affamu ayyatajiru fil mawasib saboda ka sai suke gani kamar sun yi laifi su je su kasuwanci a cikin kwanakin aikin hajji a waɗancan kasuwanni lokacin da addinin musulunci ya shigo kenan. Sai suke gani tun da addinin musulunci ya shigo yanzu irin abin da suke a lokacin jahiliya su je su ci kasuwannin jahiliya sannan kuma yanzu addinin musulunci ya fito kuma su koma waɗancan kasuwanni suna cin su bayan akwai addinin musulunci yanzu sai suke gani hakan kamar laifi ne. Fa nazalat si aya ta sauka laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falala daga ubangijinku fi mawasimil hajji a cikin kwanakin aikin hajji saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa ba laifi bane dan kun je kun ci waɗancan kasuwanni lokacin da kuke cin aikin hajji babu laifi lokacin da kake cikin aikin hajji kai kasuwanci ko abin da ya kamata ka abin da dai ba a so shine kasuwancin naka ya shagaltar da kai game da me game da aikin hajjin ka amma idan mutum ya dan yi haka babu laifi addinin musulunci bai hana ba. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi rahul bukhari imam al-bukhari ne fitar da shi zamu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga yayi sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana. Okay wannan aikin da nace na bayar ne wancan karin.